Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da wannan hantsin ranar yau Alhamis 19 ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 17 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za iya samun mu a kodayo yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a barkanku da wannan lokaci Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu kungiyoyin mata a jihar Rivers sun gudanar da wata zanga-zanga don nuna bacin ransu akan kisan gillan da aka yi wa wasu mata a otel-otel da ke birnin Port Harcourt Baya ga haka Suleiman Munibarma zai shigo da shirin na kasa daga nan Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin wasu jaridan Ghana sannan kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce Amurka fana da zabi da dama baya ga matakin soji muddin dai ta tashi mai da martani kan har-haren makamai masu linzami da na jirage marasa mutuka da aka kai har suka haddasa gibi na wajen rabin yawan man da ake samarwa a Saudiya a ƙarshen mako Muna kan kokarin turba abinda Trump ya gaya mani ma labarai kenan a filin jirgin saman California akan hanyarsa ta zuwa wajen wani gangamin tara kudin yakin neman zabe a Saudiyar kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da kaddamar da abinda ya kira takallar neman yaki ta wajen kai har-haren Kalaman na Trump na zuwa ne yan sa'o'i bayan da ya ce zai yi matukar kara ma Iran takunkumin tattalin arziki saboda harin da aka kai kan matatan man na Saudiya wanda Amurka ta ce Iran ce ta kaddamar. To sai dai shugaban Iran Hassan Rouhani jiya Larabar ya ce yan kasar Yemen ne suka kai harin a matsayin gargadi ga Saudiya. Kan katsa London din da take yi na jagorantar gamayyar da ke yaki da yan hutsi na kasar ta Yemen. Da alamar kokarin da ake yi na kyautata tsaro a gidajen fursunan da ke dauke da dubban mayakan ISIS da aka damke a Yacitra. Al'amarin da ka iya karfafa gwiwar kungiyar yan ta'addan a yunkurinta na sake bulla a Syria da Iraki. An yi wata da watanni jami'ai na bayar da tabbacin cewa waɗannan gidajen yaren waɗanda sojojin rajin kare demokaradiyya a Siriya da ke samun goyon bayan Amurka ke tafi da su na da ingancin ɗaukar mayakan waɗanda da dama daga cikinsu an damƙe su ne bayan faduwar yankin Baghouz wuri na ƙarshe da ya rage a hannun ƙungiyar ta'addancin Siriya a cikin watan Maris. To amma yayin da yunkurin mayar da mayakan na ISIS zuwa kasashen su na asali ke cin tura kuma har yanzu wasu dubban wato kamammun mayakan na jiran a musu shari'a ana dada fargabar yuwar al'amarin ya fi karfin gidajen yaren to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Jihar California wacce hasali ma ita ce musabbabin mai da hankali sosai kan batun gurbacewar iskar muhalli na kan hanyar rasa wannan matsayin da ta kai wajen rabin karni a kai na wacce ke da hurumin ginda ya ka'idojin kare iska daga gurbacewa shugaban Amurka Donald Trump ya sanar ta kafar Twitter jiya Laraba cewa hukumar kare muhalli ta EPA za ta janye wannan izinin da aka baiwa jihar ta California na iya gindaya ka'idojin da suka mafi na gwamnatin tarayya tsauri na hana ababen hawa gurɓata muhalli. Wannan matakin shine na baya-baya a kokarin da wannan gwamnati ke yi na sassauta dokokin da aka kakkafa da zummar takaita gurɓacewar iskar muhalli. Babu takamaiman wanda ya ci zaben shugaban kasar Isra'ila wanda aka gudanar shekaran jiya Talata, wanda shine makaru na biyu da aka runtuma zuwa rumfunan zabe a kasar cikin tsawon watanni biyar. Bayan kiraya kusan dukkanin ƙuri'un, jam'iyyar na mai tsaka-tsakin ra'ayi ta su tsohon hafsan hafsoshin sojin Isra'ila mai suna Benny Gantz ta ɗan sha gaban jam'iyyar Likud ta supraministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. To amma kowace daga cikin jam'iyyun biyu ta yi matukar gaza samun kujeru akalla 61 da ake bukata don yin rinjaye a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120. Bangaren gamayyar nan ta yan gabadai-gabadai ta dara bangaren yan ra'ayin rikau mai goyon bayan Netanyahu da kujera guda, inda aka yi 56-55. Bangaren na yan gabadai-gabadai na da kujeru 13 na gamayya, wadda ta kunshi wata jam'iyya ta akasari Larabawa wadda bata ma taba shiga gwamnati ba a baya, mai yiwuwa dai su goyi bayan gwamnati daga waje kamar yadda suka taba yi a baya din.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara da jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, inda wasu kungiyoyin mata a jihar suka gudanar da wata zanga-zanga don nuna bacin ransu a kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata a otel-otel na birnin Port Harcourt. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar ya aiko mana daga Port Harcourt.
Bayan sake dawowar rashin tsaro a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a baya-bayan nan, inda kungiyoyin asiri ke cin karansu ba babbaka ta hanyar kisan gilla, wanda hakan nema ya sa wasu kungiyoyin mata a jihar ta Rivers suka gudanar da wani tattaki domin nuna bacin ransu akan wani kisan gilla da aka yi na wasu 'yan mata a birnin na Port Harcourt. Gungun matan dai da suka shirya wannan zanga-zanga ta ruwan sanyi zuwa ofishin rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke kan titin Muscarot da kuma ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da ke kan titin Old GRA da ma fadar gwamnatin jihar ta Rivers, domin ganin hukumomi sun kara kokari wajen kare rayuka da dimbin dukiyoyin jama'a ta jihar Rivers. Kuma sun buƙaci agogo ta janye tambari na mata masu zaman kansu ta dalilin 'yan matan da aka yi ma kisan gilla ta wannan hanyar, kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar.
And we can't hold our hands to watch.
Wannan wata shugaba ce da ke fafutukar kwato 'yancin mata a jihar Rivers. Tana cewa ne kashe-kashen ya isa hakanan mata da dama sun rasa rayukansu a jihar ta Rivers. Gaskiya kashe-kashen ya yi yawa, ko da yaushe ma mata suna mutuwa, da hakan ma ba za mu zura ido ba a matsayinmu na kungiyoyi. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Rivers da hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen wannan matsalar, kuma su yi amfani da kyamarori domin ƙara inganta tsaro a jihar ta Rivers.
And the government should do something. The police, the DSS, all the hotels should have a CCTV camera.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ce kimanin mata 9 ne suka halaka ta hanyar shaƙe su a otel-otel da ke birnin na Port Harcourt. Mustapha Dandaura shine commissioner rundunar 'yan sandan jihar.
Yau kungiyar kare haƙƙin mata ta nuna rashin jin daɗin su kan abubuwan da faruwa kan mata da ake yi a cikin hotel-hotel a nan Port Harcourt. Wannan kisa da ake yan kungiyar asiri ne suke wannan. Abinda ke faruwa shi ne za su je su kaci macen yadda su tabbata ita hotel. Cikin dare sa mata magani a abinda za ta sha, an ta yi barci sai su tashi su makure ta. Kusan yanzu dai matan da aka yi cikin wata biyu yau sun kai guda 9.
Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta kara da cewar ta kama wasu mutane da dama da ke da hannu wajen aikata wannan kisan.
Kama macen ɗaya wanda mun kama shi a to wannan matatan su dama yau an kashe office dina na makomi sannan an mai da cancan sun cigaba da bincike to wannan shi zai bamu bayani na gaskiya tunda shi an kama shi akan abin yana
dangane da kashe-kashen da suka kunno kai kuwa a yankin Ogoni dake da kananan hukumomi hudu commissioner yan sandan yace sun dauki kwararan matakai
muna nan muna yi da mu da yan sojoji da sauran security agencies da suke nan Rivers muna nan operation kuma a yau da nake ma bayani mun kama makamai da auren su muna ci gaba da operation har sai mu tabbatar da Ogoni zan ta zama free
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
walle walle wana ta dauke kama kariya
To madalla a gaida Lamido Abubakar kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 3:11 na dare ga shirin mu na gaba
nakasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa ta shirin na kasa ba kasawa ba dake zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Suleiman Muni Barma Dayau zamu tashi daga inda muka tsaya a makon jiya inda wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ke zantawa da wasu hazikan na kasassun tarayyar Najeriya waɗanda suka dage akan aikin ci gaban al'umma batun mutunta dokokin da aka yi tanadi domin walwalar masu bukata ta musamman da yanayin mu'amala da sauran jama'a na daga cikin batutuwan da suka tabo a ci gaban wannan tantaunawa ta musamman
jihohi biyu ne za a ce dokan da suka yi kuma sun riga gwamnatin tarayya ma yi kamar jihar Lagos da Plateau sun riga sun yi kuma sun yi nisa mutanen mu na yankin waɗannan jihohin suna amfana da shi amma kamar jihar Adamawa ma an yi wannan dokan amma har yanzu ba wani abu tukunna da aka yi a ƙasa
wuri ke cewa wasu irin waɗannan hukumomi ko kuma cibiyoyi da ake ma kusan masu lafiya waɗanda ba su da kansu suke fi mamayawa haka ne
eh to ka san da ke duk yanda aka kai masu bukata na musamman akwai kungiyoyi daga kasashen waje tunda su sun san muhimmancin ta ilimin mai bukata na musamman a kasashen su suna kawo gudunmawa ta yanda za a gina rayuwar shi a kasashe masu tasowa sai kaga an zo an dawo da wurin alfarma sai a dauko mutum lafiya kalau a sashi a wurin domin alfarman da yake wannan wurin din a tattara a yi kwanciyar magirbi a kai
ban kuma Alhaji Aliyu na san akwai wani suna da ake kiran gare shi bayan Aliyu ko kuma Aliyu Tukur Muhammad akwai wani ne sunanka
eto sunan da aka kira ake kira na da shi shine dan mumuye
nan kai mumuye ne
a ni ba mumuye ba
wata kila wani tunda kasar kasa na sararan mu wani ma bai san menene mu mumuye nan kabila ce addini ne wa ime
mumuye wata kabila ce a jihar Taraba a Najeriya din
to kai wani kabilar ne
ni ba kabilar ba
menene asalin kabilar ka
ni asalin kabila na da mama na da baba na duka bare-bare ne
Kanuri ne kenan
Kanuri ne
amma kuma Allah ya kunsa yanzu kana jin harsuna na
eto akalla dai harsuna ina dan jin harsuna 5 zuwa 6 banda ingilishi
to kaga misali abin da yasa ina so shi misali sun kan cewa domin a wannan suna na dan mummu ya kai ni kura da san sa hakan na kafafin yada labarai aka fito aka shi a wannan aikin jarida kuma Allah cikin ikon sa gashi haka kafa naka kafar wannan masana'anta da kafa ko wannan kafar yada labarai ta gidan radio na Binkola online zaka iya tuna a canja harshe da kake yi a harsunan nasan duk kana iya canjawa yanzu me zaka yi tuna mu yi magana da kai a irin wahalan da ka fuskanta ko kuma da kasa suke fuskanta amma mu je da harshen Fulani wato yadda harshen sa yake amma a cikin Hausa
to ka san Fulani akwai na kauye kabar kabilu na kauye akwai kuma asali Fulani yadda
suke to duk wanda ke mana
to bare dai na maka na kabilun kauye din junta alari mindu hami toki mi wari ha tri yolado wala yari pone masu
to kaga me kenan kace
nace hanyoyin da nabi kafin nazo fadar jahannan na sha wahala sosai kafin Allah ya kawo din nan
to dai dake wahala ne ka kafa wannan kafa zaka ituna me sa ka me ingiza ka me baka sha'awa kuma yanzu ma kana aiki
alhamdulillah ina aiki abun da ya ingiza ni kuma ina je irin yadda ku ma'aikatan kafafan yada labarai kuke yi da sako shi yasa ni ma na tsunduma cikin wannan aiki har Allah ya kaddara na zo na bude wannan kafa
kaman wani kalubale ka fuskanta a lokacin bude wannan sannan kuma duk aiki da kake zaka tadda ka da abun da kake kira mentors ko kuma wadanda su ne ubannin gidanka ko kuma in ka daga kana so kai ma a ce kaman su
kalubale yana nan da dama domin lokacin da na bude wanda na daura shi a matsayin shugaba a gaban wayanda na dauka za su zo su yi aiki ya zo ya zazzage ni a gaban su yace shiriri ta kawai zan koya musu babu wani abu abunda zai faranta mini ciki kuma wanda bai san ni ba ban san shi ba ya zo ya taimake ni watakila in kuka bada dama in kira suna
a kai kira suna
to zan iya kira suna to ya zo ya taimake ni anan ya kara inganta mini aiki na har wanda nake alfahari da shi na ma sa sunan wani studio da sunan shi domin jin dadin abun da yayi mini dinnan
wato ka su zai kalubale kenan da san su hakan nan
kalubale da dama na fuskanta
wannan din ya sa ka katin daga matsalolin ka fuskanta da san su hakan nan ka ja da baya ko kuma jikin ka ya sani
ban ja da baya ba domin watakila kafin na fara kafan nan ma in ka ganni zaka ce wani mai jin dadi ne da dan kukulkul na amma lokacin da na fara wannan kafa duk yana cikin kalubale da na fuskanta da ni din da iyalai na duk mun kode amma duk da haka bai sa mun ja baya ba muna tunani dai tunda mun yi ne wannan kafa da na bude ban isa ni kadai nayi aiki a wurin ba nayi shi ne don mutane kuma babu wanda nake biya ba wanda yake biya na kuma mun yi shi kaman filin koyan aiki ne kuma alhamdulillahi muna nan muna ci gaba da yi kusan yanzu shekara daya zamu iya cewa muke tinkara bamu taba samun matsala da yazo yi ci karfin mu wanda zamu kasa yi ba a tsakanin mu din ko kuma ni din nake kokari na samu dai na gana inganta abun duk da ban fara samun komai akan shi ba
ka taba zuwa ka san aikin jarida da kalubale ka taba fada hannun jami'an tsaro ko kuma sun gaice ka tun farkon su ma wannan tafiya
farkon aikin jarida na taba fadawa wani hali da bazan taba mantawa ba wani assignment da aka taba tura ni an kama wasu masu garkuwa da mutane domin samun kudin fansa a wani jeji ta gefen mai hacan to kafin mu je dai mun fita da kyar cikin ikon Allah da addu'an iyaye muka samu muka fita to kalubale da zan iya cewa lokacin da na bude wannan kuma na sanar da jami'an tsaro wanda ni dan sanda ko soja bai taba kira na a waya ba da cewa yana son gani na sai lokacin da na bude wannan kafa sai naji hukumar DSS sun kira ni kan cewa suna son gani na duk da dai cewa babu wani abun da za a yi mini kuma na san cewa ina da shugabanni na sai na dauke su nace to bari mu je da su kuma menene za a yi na san za su wanke ni kuma mun je cikin ikon Allah sai abun ya zama na kaman ma alaka ne tsakanin mu an bani shawarwarin yadda zan tafiyar da ayyuka ba tare da cin zarafi ko tsokana ko musgunawa wani ba ba.
To mun gode. Bari in zan dagare ka amma kafin nan bari in koma ga shi Alhassan. Kaman wasu a sautari yanzu ga wannan ban Allah mun ga gogarin da yi. Zaka tada akwai wasu ma tunanci ne kasa ba kasawa ba. Sun wani su yunkuri sukan samu tallafi, kukan samu tallafi da na san a bakin kanka akwai gogarin da kun samu alaka da koyo kungiyar Rotary ne da makamantan har sun baka tallafi. Ko dake wani tsakaya da kai ne an ce akwai kuncin margibi na wasu kekuna da aka bace. Wani tsokanan ka nake yi mai sarar tsokanan su nake yi. To ana samun tallafi?
Alal hakika akwai kungiyoyi da suke kawo tallafin ada. Domin kaga kamar Rotary Club da ka kira da kamar PCNI mun san mun amfana da Adama da tallafin da suke kawowa. Akwai kuma kamar a jihohi haka akwai su Action Aid, su DFID da su UKI. To duk suna kawo tallafi ma masu bukata na musamman. Sai dai kalubalen da su ma da kansu suke fuskanta, ka san Bature ba zai kawo kudin shi ya ajje haka kawai a zo a zauna a kai a cinye ba. Dole ne yana bukatan doka wanda ake zai bibiyi kan abun da ya kawo ya ce a yin nan an yi. Domin akwai kan kungiyoyi kaman akwai wani organization a Plateau Nana Concept waɗanda suna koyar da sana'o'in hannu kaman man shafawa da sauransu wanda mun yi alaka da su kuma har yanzu muna partnership da su domin koyar da mutane mu sana'o'i. To inda a ce gwamnati ta inganta wannan kudirin doka da aka sa wa hannu a jihohi da tarayya gabaki daya, ina ga za a samu tallafin da dama. Idan ka duba cikin kudurorin cigaba masu dorewa wato sustainable development goals na akwai kudurori da dama waɗanda aka kawo wanda kai tsaye zai tafi kan wurin masu bukata na musamman ne. Amma kasancewar gwamnati bata yi wani kuduri wanda zai zo ya tsaya akan tabbatar da cewa an yi waɗannan abubuwan ba, su Turawa da suke kawo wannan tallafi don a aiwatar da wannan kaga ba za su kawo kudin ba. Dole ne za su tsaya sai sun ga meye ka kawo kafin su ma su kawo naka.
Masu sauraro, saboda kurewar lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri. A biyo mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yi. Yanzu kam a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da bakin shirin na kasa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.
A gaida Suleiman Muni Barma, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan Ghana daga Ridwan Abbas.
Zamu so masharhin jaridun ne da yau da jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan dan labarin. Kimbiyar manoma farashin da ya dace zai rusa sashin na aikin koko. Jaridar ta ce babban jami'in zartarwar Ghana Cocoa Board Joseph Vohen Edu ya yi kashedi cewar gazabiyan manoma farashi da ya dace na kokonsu zai iya jawo rushewar wannan masana'anta da ake cewa Global Cocoa Industry. Jaridar ta ce rashin maida hankali ga harkoki na International Cocoa Industry wurin dukuba akan bukatu na manoma kokon daga kasashe masu sarrafansa zuwa babban matsayi da kuma nemar hanyar magance abin da ke wa wannan kamfani barazana zai iya jawo koma baya. Ko da yake akwai waɗansu fagage na harkokin wannan masana'anta da a cikin shekaru da suka gabata suke samun ƙarfafuwa da kuma gyara, amma duk da haka da sauran rina akaba don akwai ƙarin abin da ake bukata domin biyan bukatarsu. Ita kuwa jaridar The Statesman wannan labarin ta ruwaito. Hukumar bunƙasa aikewa da kayar ƙasar Ghana waje ta kiyasi cewar Ghana za ta iya samun kuɗi dollar Amurka biliyan 2.8 daga masana'antar kwakwan sha kan shekara ta 2000 da 21 'yan kokari da ake yi na inganta sarrafa da kuma sarrafan kwakwa din da kuma aikiwa da shi waje yayi nasara. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito 'yan matar takuradi 'yan sanda ba za su ki amincewa da gwaji na wato kwayoyin halittu na DNA na wani rukuni mai zaman kansa ba. Jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sandan kasar Ghana ta bayyana cewar ba za ta nuna kiyayya ko kuma dai kyama ga gwajin kwayoyin halittu na DNA na wani rukuni mai zaman kansa akan gawarwakin 'yan matan nan na takuradi guda hudu da ake ikirarin cewar sun mutu ba. Dangi na waɗannan matan sun nuna cewar suna buƙatan wayi gwaji mai zaman kansa na kwayoyin halittun na DNA kan su amince da matsayin 'yan sandan cewar 'yan matan sun mutu. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce da labari ta damu kammala sharhin jaridun wacce ta ruwaito jihar yammaci ta kaddama da ranan ƙasa da ƙasa na zaman lafiya. Jaridar ta ce ranan bukin zaman lafiyar da ƙasa da ƙasa na jihar yammaci na shekarar 2019 wato an kaddamar da shi tare da kira ga ainihin shugabanni a nan ƙasar Ghana su ba da gudunmuwa ga samun zaman lafiya domin ci gaba cikin hanzari. Wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America. Sunana Dallamin Joja Kagara, jihar Naija, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin jihar Naija da gwamnatin tarayya musamman shugaban kasa Muhammadu Buhari. A halin gaskiya mun nan Kagara wanda dan da aka yi fara mamu aiki a zamanin shagari, alhaji shagari. Wallahi tarihin ku ba kamala ta ba. To ya ake so mu? Ina kira ga shugaban kasa kan ya gama mulkin sa shekara kukukukun da suka rubu mashi ya kamata a wawaye wannan dam na Kagara. An zo an ba reka aiki, reka sun zo sun tashi sun wuce. An zo an ba bayewata sun zo sun tashi sun wuce. Ya kama su gadin da aka baro, to ya kamata gwamnatin tarayya ta tuna da mu a yi mana wannan aikin dam na Kagara. Saboda ina cikin wani hali wanda zai rika ba dam da gari ruwa da zingiru da binin gari da madaka da alawa. Allah sa a ji kokinmu.
Assalamu alaikum, mai magana malam mai zanen hula gulo jihar Bauchi. Ina kira ga hukumar lafiya ta Najeriya. Kamar yadda maganin rigakafin polio ya zama kyauta, ya kamata maganin zazzabin typhoid ya zama kyauta. Domin gaskiya ne magani yana da farashi da yawa, kuma idan mai karamin ƙarfi yana da yaro ko faru gare shi in ba shi da kuɗin biyan maganin nan gaskiya akwai matsala. Amma Allah ya sa aka mai da hifiri duk wanda ya kamu da zazzabin typhoid a ce an ba shi maganin kyauta a asibiti. To hakika an taimaka wa talaka kuma an cece wa talaka. Da fatan sauran talakawa za su ji ni wanda suke goyon bayan wannan shawartawa su taya ni da addu'a. Domin dukkan abin da ke nema a rayuwa in ba za ka yi addu'a ba za ka same ba. Yanzu da yage da addu'a akan Allah ya sa hukumar lafiya ta amince wannan maganin zazzabin typhoid ya zama free ga dukkan ɗan Najeriya babba da yaro. Da fatan za mu dage don kowa ya zama rago to zai kasa samu. Amma in ka dage da addu'an Allah da abin da ke nema za ka same shi. A huta lafiya.
Kafin mu sallama da ku ga Ibrahim Kalmasi Garba da takaitattun labaran duniya.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce Amurka fana da zabi da dama baya ga matakin soji, muddin dai ta tashi mai da martani kan hare-haren makamai masu linzami da na jirage marasa matuka da aka kai har suka haddasa gibi na wajen rabin yawan man da ake samarwa a Saudiya a ƙarshen mako. Shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa wani jami'in diplomasiya mai tsauri mai suna Robert O'Brien a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa da mai gurbin John Bolton, wanda shi ma wani mai tsaurin ne wanda aka sallama a makon jiya. Ina mai farin cikin cewa zan gabatar da sunan Robert C. O'Brien, wanda yanzu ke aiki a matsayin wani ƙwararren manzon shugaban ƙasa na musamman kan makomar mutanen da aka yi garkuwa da su a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a matsayin sabon mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa. Na taɓa yin aiki matuƙa kuma na lokaci mai tsawo da Robert. Zai ba da mara a kunya a cewar Trump jiya Laraba ta kafar Twitter.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Carl, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.